sashen Hausa na VOA ne ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Kuma a koyaushe za a iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci a wannan shiri da ni Umar Faruk Musa zan gabatar a daidai lokacin da muke ci gaba da fuskantar kalubale na coronavirus da ya sa rufe wasu sassa na headquarter mu dake Washington DC. Wannan shiri na musamman zai kunshi rahoto akan salamar gwamnan Bauchi Bala Muhammad bayan fama da coronavirus, sai kuma rahoto akan karancin ruwan sha mai tsafta a Damagaran, sai kiran agaji na wayarwa al'umma kai ga makafi kan hanyoyin kare kansu daga kamuwa da annobar nan ta corona. Kazalika muna nan dauke da shirin nan na tubalin tsaro, inda za mu kammala da kawo muku sashen bayanin mahalarta taron mai Amurka a Abuja kan lamuran tsaro da ya samu halartar kakakin rundunar sojin kasar Sagir Musa. To amma kafin duk waɗannan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar mu ta kwana.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da ba ta taɓa gani ba cikin shekara 75 da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. Yayin wani zaman sirri da kwamitin sulhu na majalisar ya yi ajiya Alhamis, Antonio Guterres ya ce cutar COVID-19 na ƙara haifar da tashi-tashin hankula da ke barazana ga matakan da ake zuwa ɗauka na yaƙi da cutar, kamar yadda wata takardar taron ta nuna. Ajiya Alhamis ne aka cika kwana 100 da hukumomin China suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta, wacce ta haddasa rashin lafiya ga ƙalla mutum miliyan 1.5 da kuma kashe kusan mutum 95,000. Fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya, wato cikin makonni masu zuwa. A wata hira da aka yi da shi a shirin Good Morning America na gidan talabijin din ABC, Fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafin mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi, kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki. Yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa, amma kuma idan aka samu sauƙin hakan falilahi alhamdu. Hukumar kula da ayyukan kwadagowa a Amurka ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa Amurkawa miliyan 6,600 ne suka miƙa buƙatar neman tallafi bayan da kamfanoni da ma'aikatu suka dakatar da ayyukansu, lamarin da ya sa jimillar ma'aikatan da suka rasa aiki ya kai kusan miliyan 17, wato kashi 1/10 na adadin ma'aikatan Amurka. An ɗauke Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson daga ɗakin 'yan gobe da nisa bayan da ya ɗan murmure daga alamomin cutar coronavirus da yake fama da su. Matakin na zuwa ne bayan da Johnson ya kwashe kwana 3 a ɗakin na marasa lafiya da jikinsu ya tsananta, inda kakakin gidan gwamnati da ke titin Downing ya bayyana cewa yana samun sauki. Sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar dokoki da kafafen yada labaran kasar ta Burtaniya suke kokarin fahimtar zaben da Johnson ya yi na tsohon minista Dominic Raab. Yan majalisar da kafafen yada labaran na so ne a fayyace musu yadda za a tafiyar da ragaman mulkin kasar yayin da Prime Minister Johnson ke kwanciya asibiti domin jinyar cutar ta coronavirus. Rashin cikakken bayanin kan tafiyar da al'amuran gwamnati na zuwa ne yayin kuma da aka faɗa wa al'ummar Burtaniya cewa za su kasance a kulle a gida na ƙarin wasu makonni. Hukumar zaɓe a ƙasar Malawi da ake kira MEC a taƙaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada ƙuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a watan Yuli. Hukumar ta MEC ta sanar da hakan ne duk da umarnin da gwamnati ta bayar na dakatar da ayyukan gudun kada a yaɗa cutar coronavirus. Ita dai ƙasar ta Malawi tana da adadin mutum 8 da suka kamu da cutar, yayin da mutum guda ya mutu. Jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rijista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta COVID-19. Sai dai hukumar zaben kasar ta Malawi ta ce ita kadai take da hurumin dage ayyukan zaben. A ranar Laraba, kakakin hukumar Sangwani Mwafilawa ya ce sun dauki matakan da za su kare yaduwar cutar, inda ya ce waɗanda suke zuwa yin rijista suna bin umarnin nan na bada tazara. sannan ya ce dukkan ma'aikatan hukumar sukan saka kayayyakin kariya kamar na kyallaye rufe baki da hanci da kuma yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta. Mayakan yan awaren Kamaru sun kaddamar da sabbin harhare tun bayan da gwamnati ta bayyana wani shirin yin gyare-gyare bayan da ta yi ikirarin zaman lafiya ya samu a yankin arewa da kudu maso yammacin kasar da ke amfani da harshen Ingilishi. Dakarun kasar sun ce an kai harharen ne a akalla ƙauyuka 7 inda suka yi ikirarin kashe mayakan yan aware 13 yayin da mayakan su ma suke ikirarin cewa su suka fi kashe dakarun kasar. Ministan ayyuka Emmanuel Anganu Njumusi ya ce injiniyoyin da ke ayyuka a yankin sun tattara ina su sun fice bayan da harharen suka kazanta a yankin, inda shugaban kasar Paul Biya ya bada umarnin a gyara kayayyakin mara rayuwa da suka lalace cikin shekaru 3 da yankin mai amfani da Ingilishi yayi yana fama da tashin-tashina. A dai makon da ya gabata ne shugaba Biyan ya kaddamar da wani kwamiti na gyare-gyare da bunƙasa yankin na renin Ingila, waɗanda suka haɗa da yin hanyoyi, gina makarantu, asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen jama'a da aka lalata sanadiyar yakin. Shi dai wannan yaƙi na Kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 300,000 tare da raba wasu 500,000 da muhallansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai akalla 'yan gudun hijira 50,000 da yanzu haka suke neman mafaka a Najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru.
Madalla, ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto akan ƙarancin ruwan sha da magara da ke jamhuriyar Nijar da kuma hakan ke barazana ga samun wanke hannu akai-akai domin hana yaduwar cutar nan ta coronavirus. Wakilarmu Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan lokaci na shigowar zafi ruwa na da muhimmancin gaske a wajen al'umma, dabbobi da sauransu. Sai dai a kwanakin nan ana fuskantar matsalar ruwa a nan da magaran, kamar yadda jama'ar nan suka yi bayani.
Muna na Sakina, gidanmu ko tomo bai ba, kuma tun da daren wannan da ke gani yana leka gidan mu, kwata ba mu da famfo. Annan maka kwana a zaman hagarin Allah waye, amma ruwan bai zo ba. Zaka yara sun tashi daga barci babu ruwan da za su wanke idan su kaina sallar, haka ne ta taimama ne. Ta taimaka mana ga neman abinci ga babu ruwa. Kuma ga shi kowane lokaci sabili a ruwa an wanke hannu kuma babu ruwa.
Na Bashir Alajilau da tan je ni bin kwantawa ma sai nazo an kunna famfo kamar babu komai. Budu duka rane wajen budu 10 wani abu na tara ana. In na sa da in sa da inga kawai zan ce daga budan ne ma. Wallahi ma dan je kwana ne ba ruwa. Yanzu dai sallah mutane taimama suke ba fiyawa ta mutane da yawanci talaka ne fiyawa ta ma halake musu. In akwai ma kankaje masu hannu da shuni sun sai.
Suna na manzo Muhammad, yanzu akai kamar kilometer ko 6 nake zuwa neman ruwa a inda kake gani. A basu kuma moto ne kuna gani, sai mun zama yan garuwa kawai kullun muna daukar ruwa a moto. Yanzu mun kamar ungon ruwa kai kamar kwana 4 bai ma zawa gaskiya ba mu samu a cikin pamfuna. Mu halikan da kake gani muna daukan wannan laptop. Dama na ji ana cewa a jiwawuya ana yin kamar irin wannan tsarin na rarraba ruwan wuri-wuri, to na tsaran kamar ko mu ungwata mu yau ruwan ko yazo in yaso mu samu dan huta.
Iliyasu Mayau, darakta na kamfanin gidan ruwa na jihar Damagaran, da bai so a nadi muryarsa ba, ya ce hakan na da nasaba ne da shigowar zafi lokacin da ake da bukatar ruwa da kuma amfani da shi sosai. Suna da isasshen ruwa da zai wadaci al'ummar jihar Damagaran. Sun kuma sanya wannan tsari na delastage, wato rarraba ruwa baki-baki a cikin unguwanni. Shi ma daga nashi waje Adam Mustafa Obama na ƙungiyar farar hula a nan da magaran ya ce wannan tsari zai taimaka ma al'umma ainun.
To lalle mun ji mutanen birni jiya an samu musu sun samu ruwa da daddare. Abu ne mai kyau a ce hukumomi in talaka yayi tsokaci a ce a gaggauce an kawo mishi magani a basakan kukan da yayi. Amma duk da wannan akwai sabin angoyi duka. Kenan ya kamata anan hukumomi musamman Meri da Benin na Zandar aikin su ne wannan shine. Kenan ku samu manyan tip da sitan, ya kamata a ji a rika ba mutanen nan ruwa saboda mutanen suna nan suna tagayyara. Gashi azumi ne zan fuskanta. Mun ji labarin ana nan ana ayyuka. To wannan ayyukan ba lalle bane ba a ce a gaggauce a ida su hayye zamanto a biya bukatun mutane.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Abuci kuma wakilinmu Abdulhaq Ahmad ya aika mana da rahoto akan salamar gwamnan Bauchi Bala Muhammad bayan fama da cutar corona da yayi.
Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Meguro ya ce gwamna Bala Muhammad ya cika dukkan ka'idojin da ake so domin sallamarsa.
Shugabannin da suke kula da su shi mar excellency kenan ko kuma marasa lafiya na COVID-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida, dama ba shi da wani alama, kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal bandaji na COVID-19. Aka tabbatar gwaji guda biyu sun tafi babu wani matsala, an cika duk wani ka'ida da ya dace a sallame shi. Ke sa yanzu muka zo muka sallame shi,
yanzu gashi an samu rabon mutum guda kenan cewar ya alƙalamin
yau ranar 9 ga watan 4 2020 mu a nan jihar Bauchi muna da guda 3 yanzu a kwanta a asibiti, mun sallami daya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice. Dama yanda muku muku bayani muna da kesu guda 4 ne a kwance, so mun sallami daya yau, so guda 3 suna nan a kwance, su ma muna ba su magani kuma babu wani tabanta da hankali, su ma lokaci ya zama dauki sam nasu mu je akai na farko akai na biyu dan sun cika kaida a sallame su.
A nasu jawabin gwamna Bala Muhammad ya godewa Allah da ya warkar da shi daga cutar corona.
Kuma mun godewa dimbin al'umma da suka mana addu'a. Allah ya saka da alheri. Wannan cuta dai ya dada sani na yi kankan da kai, na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowanne dan adam. Ba zan iya biyan al'umman jihar Bauchi ko Najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba. Allah ya bar mu cikin zumunci da kaunansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar Bauchi.
Yanzu gwamna ya samu karin nutsuwa, ya samu garan bawul da yardan Allah daga wajen Allah na lafiya, ya samu karin karfin jiki, saboda haka ya fito da karfin jikinsa da nutsuwa da kuma yardan Allah zai yi wa jama'a aiki tukuru, zai yi wa jama'a aiki da za su yi furuci na godiya wa Allah.
Abdulwahab Muhammad bin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Daga batun warkewa daga coronavirus sai kuma korafi akan wasu masu lalurar rashin gani suka yi akan yanda wasu yan kungiyar su ke iya fadawa hatsarin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Nahuta ya shaida Nasiru Adamu El-Hekaya cewa makafi kan iya dafawa ko taba wajajen da ka iya dauke da wannan cuta ta coronavirus ba tare da sun san abin da suka yi ba. Wannan yasa suke bukatar gwamnati ta kawo musu doki domin a tallafa musu ta wayar da kai da kuma daukar matakan da ba za su iya kamuwa da wannan cutar ba.
Muna umurtar dukkan sarakunan makafin Najeriya a ci gaba da addu'a inda kake ke magana da wannan al'amari.
Alhaji Garba, wannan lamari na addu'a sun za iya cewa kowa yana yi.
Yawwa, to idan muke so mu kala ba da mutane umurni mai addu'a gwamnatoci da inda ake wayar da mutanen mu, to mu ba a kira mutanen mu a jawo su a rika tara su kamar da ake kira mata a tara su ko a yau kaza, to su ma muna kira ga mutanen mu ko ina su kula da mutanen mu, saboda mu muka yi kowa ma hadarin kamu wanda abin saboda abin ta fata bane ko ina kana taba, amma mu ke da bukata wayar da kai. Me kina ga mutanen mu a addu'a, kuma me kina ga gwamnatoci a kula da
Alhaji Garba, kamar akwai wata kungiya ta daban, kasan kungiyoyin ma akwai wasu daban-daban haka sun yi taro a Bauchi, amma ba ya tara makafi ba ne ko kuma waɗanda ba sa gani. Akwai sauran mutane da dama da suka yi wannan taro a Bauchi, suka yi wayar da kai a tsakanin su. A matsayin su na sarakunan makafi, waɗannan matakai da suke ɗauka wajen wayar da 'ya'yan kungiyar nan?
Yau, to abin da muke son sarakuna su ɗauka gidan mu, ga mu sauran sarakuna na Najeriya, kada a zo a zauna, a wayar da kai kuma a yi addu'a.
Kana da tabbacin cewa su makafin nan sun amince cewa ma akwai cutar?
To abin da ya waru kasashen America, kaga ya shahi Saudiya, ya shahi Iran, ya shahi Italiya, gashi ya zo Ghana, ya zo Afirka, ya zo Najeriya, muna nan a Lagos, duk ana da wani abubuwan gashi mu duk kai zai rike daga su daga wani haka kuma ya mutu nan nan don daura, kuma a Allah mai wa'adi wannan abu ai akwai shi saboda haka kaga abin da duk Allah ka kuma ai ba yau bane aka ce Allah ya wada saukar da bala'i, kuma aka ci gaba da addu'a kuma Allah ya dauke bala'i.
Alhaji Garba, mun gode kwarai.
Nagode.
Garba Nahuta kenan sarkin makafin Katsina a tattauna da yi da Nasiru El-Hekaya. Muna dai kawo muku wannan shirye-shirye na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan.
Allah ba inda zai aje kaya ne ba, ya
To madalla kada dai a shafa'a muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Abuja. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro da Hassan Mai da kaina ke gabatarwa.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu ga sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau zamu duba matakin gwamnatin Najeriya na rage cinkoso a gidajen yarin Najeriya ne inda ajiya aka yi wa fursunoni 2,670 afuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya min ƙarin bayani dangane da makasudin ɗaukar wannan mataki.
Makasudin wannan afuwa kamar kowane ɗan ƙasa yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa ɗauki, su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki. Ana magana social distancing. Idan mutum 100 ke ɗaki ka samu nasara cire mutum 20 ka kawo musu kafa ta social distancing wanda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wanda ta dangance su.
Ana cewa akwai bilin da za a biya. Waye zai biya wannan tara?
Gwamnatin tarayya ta dauki matakai na biyan tara ofishin ministan shari'a. Misali kamar abin da ya haddasu yau duka tarar da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya marasa karfi wanda suka kasa biyan tara. Ma'aikatar interior tana da haƙƙi ita ma ta dauki irin wannan mataki. Individual haɗi da kai da kake ganin da cewa lambar ta yi kaɗan kana da haƙƙi na in akwai mutum 1,000 ka bada taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara.
Controller General na hukumar gidajen yarin Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed ya min ƙarin haske akan yadda ake aiwatar da wannan tsari na afuwa.
Ina tabbatar maka da cewa waɗannan mutane da saurawa kamar da shi ministan cikin gida harkokin cikin gida ya faɗa cewa za a saki mutum 2,600 bayan waɗanda already shi shugaban ƙasa 41 ya ba afuwa da sauransu waɗanda za a saki. Yanzu a nan da muka je kuje mun fara da mutum 4 da ke cikin waɗannan 41 ɗin da shugaban ƙasa ya bayar don suna a nan ne an sake shi. Don saura ɗin mu za mu aika, mun riga mun aika ma to inda jihohin da suka shafa cewa su ma su saki waɗannan mutane a yanzu ɗin da muke magana don mun ƙare wannan tsarbane su ma su saki waɗannan mutanen. Sauran mutane da kuma suka shigo cikin 2,600 ɗin nan akwai 29 a nan kuje waɗanda shi CJ na FCT wanda haƙƙin shi ne da huruminsa ya sake su kuma ya sake su. Sauran dama an rubuta ma Attorney General ya rubuta ma gwamnoni ya hada da list in kowane da aka yi recommended cikin 2,600 din nan za a kai ma kowane gwamna saboda ka san akwai separation of powers akwai federal akwai state government kowane abai an ka ba powers under section 175 president aka ba shi under section 212 aka ba gwamnoni powers establishing prerogative masu su ba kowa ahuwa through their state so da mu yi recommending a rubuta mu gwamna su ma gwamnonin za su zauna su ma su suke waɗannan mutane. Kaga ba rana ɗaya ko ne sai zai yi ba amma ina baka tabbacin cewa ko waɗanne gwamna zai yi wannan abin.
To amma ganin irin dubban dubatan fursunoni da suke shaƙe a gidan maza a Najeriya a ce za a yi wa mutum 2,670 abubuwa kawai an yi wannan adadi bai yi kaɗan ba? Har ila yau ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami.
A'a lamba bata yi kaɗan ba. Abin la'akari shine me ainihin matakai muhimmai ingantacci waɗanda aka zo da su na ganin da cewa an kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar kawo sauki da ɗauki game da abin da ya danganci rage cinkoso a gidajen kurkuku. Mataki na farko da ya kamata ka yi la'akari da shi ta huskar shari'a, ta huskar doka. Gwamnati ta ɗauki mataki ingantacce na ganin da cewa an samu dokoki waɗanda za su kawo ɗauki ta wannan huska.
Controller General na gidajen yarin ya yi kuma ƙarin haske akan irin nau'o'in ɗororin da suka ci gajera wannan afuwa.
Tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60 kamar guda daga cikinsu shekara 68 ba kuma laihin washi da makami ya yi ba saura waɗanda ke da ɗan ɗauri na shekara uku amma sauransu wata shida su ƙare horonsu su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na cicin ko wani mai da sauransu shure ba wai wasu ne na masu fushi da makami mun ka ba su ba ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu fushi da makami da muka ira komandi a saki
waɗannan kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan afuwa a jiya
bar mai sani kai mutum ina ne ni ba ka sani ni dai kawo kana satani ya kawo ni wani ga ni ya tsira man moto na satani shine nasiya nasiya shine gurin sai da moto shine ya tashi kesni ya tashi mai moto ya ga moto ina cikin shekara na biyu ba karamin dadi ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya na fahimci wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau in na yi ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma na
sunana Ashiru Salihu dan Zamfara ne sannan kuma sata ne ta kawo nan fatan mashin
ina
mashin na sata an ka daure ni shekara 1 da wata 6 to na ci wata 7 wannan shine na farko shine na karshe in dai sata ce mai suna sata an kai karshe da izinin Allah ba za a kara
to masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako
to wadanda kuna da yasaran shirye-shirye na musamman ne na sashen Hausa na murar Amurka daga ofishin mu dake Abuja yanzu zamu shiga zauren murar Amurka na Abuja wanda ya zanta kallon murar tsaro inda kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Sagir Musa yayi jawabi da amsa tambayoyi a wannan karo za mu kawo muku bayani daga masanin tsaro Comrade Aliyu Waziri da kuma bayanin Abubakar Usman Shumo wanda a baya can ya samu kansa cikin gungun masu sace mutane kafin ya tuba
gaskiya ba rundunar sojojin Najeriya ko police ko DSS suke da alhakin tsaro a ƙasa ba dukkan mu nan muna da alhakin tsaro a ƙasa kusan 80% ma abin da ake aikatawa yana fitowa ne daga ainihin civilian din sune suke koma su doki makamai su ce za su yaki kuma waɗanda suke kokarin kare ƙasa so gaskiya babban kalubale ne ga kanmu ga kuma ƙasar daga lokacin da mutane suke ganin cewa su bari su doki makami shine solution ko kuma shine hanya na kawo sauyi akan abin da suke so gaskiya matsala ne shi yasa aka fito da zabi ka fito kai tsaya takara a zabi ka haka yi nasara ne kinta shugaban rundunar sojojin Najeriya yayi magana akan hadin kai daga ainihin su mutane da suke farar hula to gaskiya ba ma bawa jami'an tsaro musamman ma na sojoji hadin kai domin su ne muka fi ganin su da kima da sanin ya kamata fiye da sauran jami'an tsaron sannan akwai abu na tambaya da nake so in mashi mai girma a shugaban rundunar sojojin Najeriya kai tsaye tambaya ta ita ce ana wannan bawan Allah da aka fi sani da suna Shekau ga dukkan bayanai da nazarurkan mu da yadda yake fitar da bidiyon sa mafi yawancin bidiyon sa yakan yi sani a daki kuma zaka ji bidiyon nasa yana eko ko kuma kaman wannan da ya fitar da ita kwanan nan har da kukan zakaru a ran wannan bidiyon a bangaren rundunar sojojin Najeriya akwai waɗanda suke da alhakin sanin location na gudanar da al'amura duk da yana da wahalan gaske amma background kuma yanda gurin yake za a iya sanin da na san cewa da yawa akan boye a cikin daki mai watakila in ana neman Shekau a Maiduguri zai iya zuwa wanda suke bashi goyon baya da kariya za su iya kawo shi Abuja zo yi ba tare da an sani ba amma background din da kuma yanayin eco din yana iya kawo a iya sanin wannan bawan Allah a ina yake ina so mai girma ya bani an san wannan tambayar ta nagode nagode
Comrade Musa kai sharhin ka ne saboda kana cikin masu banda kan babban table jawabi muke bukata na sharhi amma yayi zai bada amsa din in kana da wani abu zaka iya jawabi Abubakar Shumo ba mu labari kun taba hira da kai inda ka bayyana mana cewa marigayi Buharin daji kun taba yin hulɗa da shi ka san yaransa kuma suna daga waɗanda suka fi kowa suna wajen satar shanu da mutane a takeice ba mu labarin shin za a iya shawo kan waɗannan barayin mutane kuma da duk lokacin da aka kama wani sai ka tara su da wuya in an kama mutum goma ba ka tara takwas duka Fulani ba ne.
To salamu alaikum kamar yin tambayan da ka yi min cewa daga abin da dai ya tashi inda Zamfara ta yi iyaka da Niger farko a fara samun mutanen da suke riƙe makamai su tsayawa ta'addanci daga yankin ne. Amma abun asalin abun tun daga cikin katsina ya fara ya kai kamar shekara 20 da yan kai tun daga wurin shin karkara aje a zuba shanu ga gonakin mutane dukkan asalin da fitinan nan daga Kyambanga ne su isu margayi isan gona abin da ya shi har an kazo shi jagoran madugun aikin Buharin daji zuwa babban na hannun damansa dogogi dai har yau kuma har gobe akwai sauran barbashin yaran suna tsakanin Zamfara Katsina Kaduna Nasarawa yanzu wasu ba sun baro sun dawo yanke Abuja Kogi zuwa Kwara City kuma har yanzu har kwanan gobe suna dauke da makaman nasu mu yanzu muna neman hanyar da zamu iya gane cewa akwai waɗanda suke yi mana alƙawarin cewa idan za su samu wata hanya tabbatacciya hanya wadda ba sa samun hatsari ko wani abu abin da yayi kama da haka kamar rasa ransu ko rasa dukiyoyin su to su za su aje abun su huta saboda abun ya riga ya ishe su ya kai musu inta kamar kwanan nan abin da ya faru a yankin Nasara akwai waɗansu mutane waɗanda sun kai to abun da farko ni ni fara kegonta muku shugabanninmu na meti Allah ce akwai wani mutumin daga Zamfara ne amma ya baro shi ya dawo yankin Nasara an kace to yanzu ya za a yi in ba da shahara yanda za a yi ni ce aje a same shi ai inda akwai mutanen da suke izuwa zai su same shi gaba da gaba ai bayanai da shi ba ai gaba da shi ya ba da hadin kai da goyon ba daga baya wasu sun ka balle sun ka ce abin da ya kamashe shi tunda har ya hito ya ga duniya cewa ya saranda har ya mika makaman nasa kawai a hada group aje a yake shi kuma waɗanda suke jagoranci irin waɗannan abubuwa mun san su tun daga abin da ya kama Zamfara lokacin da an kace za a yi setting da su margayi Buharin daji su sun kaje sun ka wargaza tattaunawa da ake yi kuma nan ma an dauko irin ta kuma sun shiga kuma sun wargaza wannan tattaunawa duk abin da ya shafi lafiya da zaman lafiya akwai waɗanda ba sa goyon bayan abu saboda suna samun riba ta abin da waɗannan suke aikatawa
ka taba yin zagi ko ka shiga gaba wasu suka bada makaman su a cikin waɗannan mutane masu satar jama'a ba mu labarin yanda abun ya faru
lalle akwai wani aboki da wanda ni nuna mai shi a wannan abun babu matsala idan dai zai tsaya ya bada hadin kai da gaskiya idan dai ba zai zamanto akwai shin amana in dai zai hito wannan tsakanin da Allah ya ce min to shi zai hito lokacin da yake ga mai shi ga inda zan je in jira shi ko ya same ni a gurin to ni da yake na sa abin da nake sai ni riga shi zuwa wurin kamin ya zo wurin na riga ina ganci ni tabbatar da lalle bai zo da ni wani abu na ya shutar da ni ko wani abu sai ni ce mai to amma yanzu abin da za ya ta samu wuri kaza in je in same shi kuma haka mun kai ni je ni same shi ya dauki makamin ya bani ni kuma ni kira waɗanda ni ya yadda da su ni ba su makamin ni ma karan kai na kamin in ba da nashi sai da ni ba da nawa ni je kuma ni samu waɗanda nake gani ya dace kamar za su iya taimakawa kasan nan gabaki da ni musu bayanai sun kace min to su yanzu ba za su taba yadda da ni ba abun da ake so duk wanda ya aikata wannan abu yana da makami ni ce musu lalle ina da makami sun ka ban dama ni je ni dauko makamin ni ba su ni kira wani aboki na shi ma yazo ya bada nashi ni sa ya kira wani ni ce musu abin da za a yi wannan idan kuna son mu shigaba da wannan aiki ku kafa mana wani committee ko wani dalili ko wani hujja idan ni ja wani gada wani ya zaga daga baya zo ya yi mana illa tunda yau abin da ke faruwa kana yin abu don Allah wani zai iya zaga ya je ya bata ka ya hada baki da waɗansu mutane a zo a yi maka walakan shi kaga wannan ya zaman to kamar shin amana shi kai da kai jagorancin ba za ka kira ba waɗanda ka jagoranta ba za su kira ba to gobe ya za a yi mutanen da suke aikata wannan dama suna rike da makamai a hannunsu ya za a yi su hito kamin in shigo wannan zaure na yi magana da mutanen Bauchi na yi magana da mutanen Kwara City na yi magana da mutanen Lokoja na yi magana da mutanen Kaduna da mutanen Zamfara akwai wanda ya ce idan mun zo wannan zaure zai yi nashi bayanai a waya
shi mu faɗa mana an ce baku da imani dan haka kawai wani zai iya daukar bindiga a dajin maya harbe wani kawai
duk mutumin da ya bata maka rai baka da wani office da zaka tsare shi a gama sani abin da za a yi kike kawo dalilin halbi amma in zaka yaje mutum ko akwai wurin da zaka tsare shi a yi bincike illahi ne ya tabbata na halbi ne a halbe shi ai ba zai yi haka ba wani kuma da ganin guda in kai mai yana rike da makami kana rike da makami kaga ba kowa ya dama yana jira wani ba mai shiga tsakani ai nan ne ake samun matsaloli su yi wadawa ka junan su ko wani ya tsaya ya kwanta mu ni a hanya ya kashe shi
to da haka zai muka kawo karshen wannan shiri na musamman daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Amurka musamman Nasir Adamu Elhikaya da ya shirya wannan shiri ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke muku ban kwana mu huta lafiya.